إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين حقهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة رتيقة بدأ كراتمنا تفسير أولا مسلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه da ke nan cikin garin Bauchi a yau Lahad ranar Lahadi 23 ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1443 wanda ya zama daidai da 24 ga watan Afrilu miladiyar annabi Isa dan Maryam alaihim assalam a Bethlehem idan ya tabbata lissafin shekara 2022 kamar yadda kowa ya sani muna nan muna da ƙarshen suratul rahman suran da ta kunshi ayoyi waɗanda suke da muhimmanci suna ambaton irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa ɗan adam da aljani kuma a ƙarshen kowace gaba daga cikin gaɓoɓin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata wajen kusan 31 ko sama da haka sai da Allah ta'ala ya yi kashedi ko ya yi fito na fito ko ya tsangwami aljanu da mutane dangane da ni'imomin da ya yi musu amma ba sa la'akari da su maimakon su bauta masa shi kadai sai wasu daga cikinsu suka wayi gari mushrikai maimakon su yi da'a wa Allah sai waɗansu suka wayi gari kafirai maimakon su yi biyayya ga manzon Allah sai waɗansu suka kasance 'yan bid'o'i 'yan ra'ayi shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala yake kashedi da faɗin sa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban saboda idan mutum ya tuna ni'imar Allah to lalle zai yi ƙoƙari ya kiyaye dokokin Allah ko aljani ne idan ya tuna ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa shi ma wajibi ne ya tuna ko ya yi tunanin cancantan bauta wa Allah ke kadai ba tare da shirka ba kuma idan aljani yana ganin ya fi karfin dan adam ko kuma aljani yana ganin ya fi karfin dabbobi to akwai halittun Allah masu yawa waɗanda suka fi karfinsa saboda haka in bai yi biyayya ba waɗannan suna nan a madakata suna jiran aljanin da yaje wanda yake mai taurin kai balle kuma a ce dan adam ko mutum mai taurin kai idan har aljani za a kama shi a murkushe shi ashe kaga dan adam idan an kama shi ko buzunsa ba za a gani ba saboda haka wannan sura tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma a darasin mu wanda ya gabata mun shiga bayani dangane da irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tanadi wa bayinsa na kwarai a cikin gidan aljanna wanda mun ambaci wani ɓangare yadda ka san mun shiga cikin aljanna tsulum haka muke jin bayanan to saboda haka muna kyauta zaton muna cikin gidan aljanna Allah ya shigar da mu aljanna wanda yake ba za mu fita ba sai Allah ta'ala ya ci gaba da yin bayani dangane da ni'imomin da ya tattali da wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce waliman kafa maqama rabbihi jannatani sai ya ce muttaqina ala furushin bata'inuha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان
إذن يعني الجنة في شيخ جدا الجنة ولن الجنة دعك أنبت أمنا أتنبا يا جنتاني manya-manyan aljanna guda biyu to duk waɗanda suka shiga mutaqina ala furushin suna kishin gide a bisa shimfiɗu ka san ko a nan kasan Hausa idan ka ga mutum yana kishin gide yana kwanciya yana kishin gide akwai bambanci tsakanin kwanciya da kishin gida kamar yaya ne kishin gida yaya ne kwanciya muttaqina muttaqun muttaji'ina muttaji'un in aka ce muttaji'ina suna kwance ya ake nufi da kwanciyar shine mutum ya sa gefen hagunansa ko gefen damansa akan ƙasa ko akan shimfila ko kuma ya kwanta rigingine wanda ya kwanta a kife ruf da ciki shi ma za a ce muddaji'ina sai dai kuma ruf da ciki musulunci ya hana mutum ba zai kwanta ya kifa cikinsa ba idan ka ga mutum ya yi haka sai dai in yana da lalura idan yana da ciwo a bayansa to ba yadda aka yi sai ya kwanta ruf da cikinsa amma in ba haka ba haramun ne yasa ko yara ne aka ga sun yi irin wannan kwanciya to hana su ake yi kwanciyar da musulunci ya yadda shi ne mutum ya kwanta gefen haguna ko gefen dama ko kuma mutum ya kwanta mustalqiyan mustalqiyan wato shi ne a rigingine yana kallon sama amma lokacin da mutum ya je wajen shimfiɗansa da farko abinda ake so shi ne ya kaɗe wajen shimfiɗansa musamman da wandonsa da cikin wando ko cikin ƙwarjalle ake kaɗe wajen kwanciya saboda haka yin wani aljani ma ko wani jannau ya danne maka katifa to idan ka zo kaɗewa da bismillah za ka kaɗe shi saboda manzo Allah ya ce mutum ya kaɗe wajen kwanciyansa da ainihin ƙwarjallensa cikin ƙwarjallensa shi ne abinda ake ɗaurawa to kaga kai ba ka ɗaura wannan sawa kake yi wanda yake da zariya ko kuma yake da roba to sai ka juya ta ciki sai ka kakkaɗe wajen kwanciyarka sannan kuma sai ka yi addu'a ko bayan ka kwanta a gefen dama kana mai saka hannunka a shafin fiskanka za ka kwanta ta ɓangaren dama sawa'un kana kallon gabas ne ko yamma ne ko kudu ne ko arewa don ba sai lalle sai ka kalli gabas ba tunda ba sallah zaka yi ba nan wajen kwantiya a gefen dama ake kwantiya ko ta ina ka kalla fa aina ma tu wallu fa samma wajhullah inna allaha wasi'un alim saboda haka duk inda ka fiskanta yayi to sannan kuma sai ka yi addu'a daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta to kaga kwantiyan farko ta gefen dama ake yi amma idan ka gaji ko kana da lalura to kana iya komawa gefen hagun ko kuma ka kwanta rigingine amma banda rubda take haka in ka kwanta ta bangaren dama sai Allah ya kaddara kai mummunan mafarki idan ka yi mummunan mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan ka farka kai a'udhu billahi sawuku kana tofawa a gefen ka na haguna sannan kuma ka canza makwanta shine yadda kake kwance ka canza yana iya yiwa kana kwance a gefen dama ne kai mummunan mafarki to sai ka koma gefen haguna ko kuma ka kwanta rigingine amma banda rubda take saboda rubda take annabi ya ga wani sahabi yana kwance rubda take shine sai annabi ya zungure ki yace wannan kwantiyan ƴan wuta ne saboda haka musulmi baya yi to ana mutadiina kun ga mun shiga bayanin wani abu wanda ba kawo ki a ayin baba domin munasaba ba to mutakiina menene mutakiina shine ki shingida za a zuwa yi kimfiɗi amma mutum ba zai kwanta da gefen hagu na ko dama ya kwanta ya taɓa makimfiɗinsa ba a'a sai dai ya ɗan ɗora hannunsa ko ma akan kujera za a iya ce mutaki'ina yanzu kamar yadda nake zaune a kujerar nan idan na yi haka ai kowa ya hango ne ya san ba matsala duk wanda ya gani na yi haka ai ya san ba matsala ko ba ka bane shi ne mutaki'ina waɗanda za su yi kishingidan gadara ranar takin alkiyama cikin gidan aljanna waɗannan 'yan aljanna ne ba su da matsala da kowa yanzu in ka zo ka samu bahaushe yana kwanci a ƙofar gidansa ko akan kujeransa ya wani kishingida ai daga ganinsa za ka ce wannan ba matsala in ya so kai sai ka fito da matsalolinka ka faɗa masa sai dai in ya gyara zama ya ce anya bawan Allah ayya ai ka gani ne kawai godiya ga Allah ne kawai ko kuma alkana'a ne don akwai masu wannan tunda an ce alkana'atu kanzu ko kuma khairun min algina mutum yana da wadatar zuciya wallahi yafi yana da arzikin da babu kwanciyar hankali in kana da wadatar zuciya ka riga ka yadda da abinda Allah tabaraka wa ta'ala kad qadahu laka ya hukunta gare ka to ka kubuta saboda haka 'yan aljanna saboda tsaban jin daɗi mutaki'ina ala furushin suna kishingiɗe ne a bisa kimfiɗu ba wai kimfiɗa ne guda ɗaya ba kuma da mun duk gidan da ya bunƙasa kamar wanda kwanakin baya muka ambata masu manya-manyan gidajen na irin na DRA da Abuja ko da manya-manyan birane za ka samu sun yi fankama-fankama abin nan faloli falo-falo ko da ma 'yan ƙanana ne za ka ko'ina da irin shimfiɗinsa da irin design ɗinsa wannan fakwalkwalon aljanna ke yi idan ya gaji da zama a wannan falo sai ya koma wannan falo kuma mai yiwuwa kowane falo za ka samu akwai AC akwai fire wanda in kana buƙatar wani abin zaƙi za ka samu ko akwai ƙararrawa wanda idan ka taɓa ka ce a kawo maka abinci kowane irin abinci ne za a yi maka oda da wannan duk ana kwaikwayon gidan aljanna ne da aljannan duniya wanda idan mutum bai bi Allah ba ba zai samu aljannan lahira ba idan kuma mutum ya bi Allah ko da aljannan duniya bai ci moriyanta ba to kaga dai ya ci nasara tunda zai samu aljannan lahira tunda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala to mutakiina za ka gansu suna kishingide ala furshin a bisa shimfiɗu iri-iri, ba wai lallai sai shimfilan da aka shimfila a ƙasa ba, ai ko irin wannan kushin kujerun nan masu laushi wanda mutum zai zauna amma ba zai zauna ɓar yadda yake ba, sai ya ɗan gwada bunƙasa da gadara da iko da iyayi ko da isa, to irin wannan ne ake magana. Saboda duk wanda ya ganki ya san bayi da damuwa, kuma waɗannan shimfiɗu na gidan aljanna bata'inuha min istabraqin, abinda ke cikinsu wato istabraqi ne, kayan ado ne, akwai kwatankwacinsa wani lokaci a irin kot ɗin da ake sawa a zamanin yanzu, za ga ko wanda yake ciki da waje, cikinsa laushinsa daban, wajensa ma laushinsa daban, wanda shi ne sundusin wasabara, wanda yake laushin cikinsa daban, laushin wajensa daban. Amma a nan an ambaci ɗaya ɓangaren ne lil ishara zuwa ga ɗaya ɓangaren, da aka ambaci istabraq an ce cikinsa istabraqi ne, to wajensa ba mamaki sundusi ne ko dibaji. Ina fata an gane. To shi yasa aka ce bata'inuha min istabraqin, cikin waɗannan shimfiɗu ɗin na istabraqi ne. Ko da yake in ka dubi kowannan kafet yanzu in ka taɓa za ka ji laushinsa daban, amma akwai kafet ɗin da ya fi wannan tsada, musamman irin na ƙasar Saudiya, waɗanda suke sawa a masallatansu ko a manya-manyan gidajen manyan mutanensu, wanda in kana takawa sai ka ji kamar nitsewa kake yi. Ina jin a gaban Hausa ma ana samun irin wannan kafin ko? Barai da gaske. Wanda kana takawa sai ka ji nitsewa kake, kuma nitsewan ne kawai saboda tsaban laushi kwantiya yake yi, kana wucewa kuma zai take, ba sai an tare shi ba. Ai daga gani ka san wannan ya fi ƙarfin talaka. To idan waɗannan kafir ne za ka gansu a masallacin Makka da Madina, ko a masallacin Makka da Madina, shi yasa ko biya kake yi ta wani waje, to ta wani waje ka taimaki addinin Allah don za ka samu sauƙi, ƙwarai da gaske. Ko biya kake yi ta wani ɓangare, kuma idan ka zo ka yi aikin ƙwarai ba za a ce ba za a karɓa ba, tsakaninka da Ubangijinka. Za ga wani yana ɓarna a can gefe, amma gatan da yake yi wa masallaci ko makarantar Islamiyya, ko gatan da yake yi wa addinin Allah, ko taimakon bayin Allah kamar marayu da marasa galihu da ainihin matayen da suka rasa mazajensu, ko kuma mazaje waɗanda suke da lalurori ko kuma tsofi, kai sai ka ji mamaki. In aka ce maka yana tsiya kaza ma sai ka ce baya yi. Saboda waɗannan abubuwa za su iya sassauta wa mutum ranar takin alkiyama. To kaga ko da masallatai ne a nan ƙasan, ya kamata ce idan za a yi shimfiɗi a sa mai laushi wanda in ka zauna ka ji kana nitsewa, ba ƙauye ma sai ya sake dubawa, ko da yake ta wani babi kuma kada abin ya shagalar da shi ya ɓata masa sallah, akwai matsala. Shi yasa aka ce ba a ado a zagayen masallaci. Saboda wani idan ya zo sallah maimakon ya natsu ya mai da hankali a cikin sallar, a'a sai ga yana ta kallon wannan. Saboda me? Saboda duk masallacin filu babu irin wannan. To kaga in ya zo gari dole ya zama ba kawai ya ruɗe. To akramaka Allahu, sai aka ce maka ruhi ne. Annabi ya hana ƙawace masallatai da ainihin ado iri daban-daban ba tare da an ƙawata masallatai da karantar da addinin Allah da salloli ba. To shi yasa idan za a yi sai a yi daidai gwargwado wanda ba zai shagalar da mutane ba. Amma idan an tafi aljanna akwai kallo, akwai abubuwa da dama wanda a nan duniya baka kai matsayin da za ka ga ko ka taɓa wannan abin ba, amma a lahira za ka gani. Allah kai mu lahira, Allah shigar da mu aljanna. Shine muttaqina ala furushin bata'inuha min istabraqin. To ga wata gatan kuma, wajen aljannatai ne 'ya'yan gidan aljannan nan guda biyu, 'ya'yan itace kenan waɗanda muka ambace su a can baya, danim suna ƙasa-ƙasa yadda ka ga dama kana iya taɓawa. Saboda haka ko kana kwance za ka iya zinka, ko kana zaune za ka iya zinka, balle kana tsaye za ka iya zinka. Mu da mun ɗauka dabinai ba za a taɓa samun 'yan ƙanana ba, to yanzu akwai dabinan da in ba ka tsuguna ba ma ba za ka iya zinke su ba. Waɗansu sabbin dabinan da ake dasa su, idan ba ka tsuguna ba ba za ka iya zinke su ba. Saboda haka idan suka yi 'ya'ya sai an yi hikima, in ba haka ba suna taɓa ƙasa za su lalace, sai an musu hikima. To kaga a nan duniya ma an samu samfur irin wannan. Shi yasa aka ce wajen aljannataini dal almuradu yatanawaluha alqa'idu walqa'imu walmuttaqi. Mutumin da yake kwance ma idan yana son ya tsinki 'ya'yan itacen gidan aljanna ya ci yana kwance, zai iya tsinka yana kwance kuma ya ci ba abinda zai faru. Amma kaga a nan duniya in ka ci abu a kwance, in ba ka yi sa'a ba shakewa za ka yi mutuwa za ka yi. Ko da ce a kishin gida ɗin nan mutum yana kurɓanci yana gadara a tukuba a ainihin teburin mai shayi, ai an hana yadda za ka ringa shan abu, kana wani doro, kana jefa nama, kana wani karkatewa, a kawai in za ka ci ka ci, in za ka sha ka sha, ka tashi ka tafi. Wannan abinda mutum zai yi samfur ɗin abinda 'yan gidan aljanna za su yi ne. Kuma kowa ya sani ba a cin abinci a kwance domin saboda mai saboda shakewa, amma da yake aljanna ne babu mutuwa, ba abinda zai shake ka. Shi yasa aka ce kana kwance kana iya tsinka ka ci, kana zaune kana iya tsinka ka ci, kana tsaye kana iya tsinka ka ci, 'ya'yan itacen gidan aljanna haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su. Shi ne wajen aljannataini da. Sai dai wajen aljannataini wannan ana kiransa jinasun naqis ko kuma jinasu ishtiqaqin a cikin ilimin balaga. Saboda jana 'ya'yan itace ake nufi, amma sai ya zo da siga da kamanni irin na fi'ili ba alhali nahun ne. Jannataini waɗancan aljanu guda biyu, aljanu guda biyu da muka ambata, waliman kafa maqama rabbihi jannatani, daman ko ka ce jannatani ko jannataini ne. Jannatani da rufu'a, jannataini da nasaba da kuma kisra. Shi ne wajen aljannataini a matsayin mudafin ilaihi dalin, shi ne jawabi na ainihin jana. To kai da aka yi maka tattalin waɗannan ni'imomi a cikin gidan aljanna, ga kin fidu lafiyayyu, ga irin kishin gidan da za a yi na gadara da isa, ga 'ya'yan itace barkatai, kana kwance ma za ka iya tsinka. To fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ya ku aljanu da mutane kuke ƙaryatawa? Me yasa ba za ku yi da'an da za ku samu wannan gidan aljanna ba? Allah ya ba mu aljanna. Sai Allah ya ce me?
Inna qasiratu qawli lam yadnisuhunna insun qablahum wa la jann.
Naam.
Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
A karkashin wannan aya wanda ta gabata wajen aljannataini da malam ya ce samaruhuma qaribun ilayhim mata sha'u tanawaluhu, 'ya'yan itacen gidan aljanna suna dab da wanda ya shiga aljanna daga cikin aljanu ne ko mutane. Kusa muna da jaddadawa wannan yana gwada aljanu su ma za su shiga aljanna, kamar yadda aljanu aka ɗora musu nauyin su yi da'a wa Allah. Duk wanda ya yi da'a wa Allah yana da kyakkyawan sakamako aljanna, duk wanda ya yi tawaye wa Allah yana da mummunan sakamako gidan wuta. Wannan aljani ne ko ɗan Adam? tunda su ne as-saqalani aw as-saqalain. Na'am, ala ayyi sifatin kanu, abisa kowace irin sifa suka kasance. Amma dai da farko an yi bayani muttaqina ala furushin, an gwada masu kishingida ne domin yadda suke shan iska ko kuma suke gwada jin daɗi da annashuwa, to za su kasance suna kishingida duk yadda suka ga dama za su kwanta a cikin gidan aljanna. Sannan kuma duk yadda suka ga dama za su yi tanawuli na ainihin abinci kama qala ta'ala, wato na yayin itacen gidan aljanna kamar yadda Allah ya ce qutufuha ya ce daniya, ya'yan itacen kusa kusa suke. Amma kun ga anan sai aka ce wajen aljannataini dani, qutufuha shine jana, qutufuha abubuwan da ake tsinkewa, abinda ake tsinka a cikin ya'yan itace na gidan aljanna su ne qutufuha daniyatun, tana kusa kusa. Amma a can wajen aljannataini dani, kaga danin wa daniya, in aka ce danin an kawo shi siga muzakkar, daniya siga mu'anna. Sannan waƙala a cikin kuma suratul insan, mai Allah ya ce wa daniyatan alaihim zilaluha, bi ma'ana zilaluha daniyatun alaihim, amma sai ce wa daniyatan alaihim zilaluha. Mafiya yawa yakan zo ne da hal idan ana son a jawo hankalin mutane ko a yi tarkizin tunaninsu a kan abu, to mafiya yawa sai a kawo shi a matsayin hal hakan nan. Yasa aka ce wa daniyatan alaihim zilaluha, wal muradu zilaluha daniyatun alaihim, shine kaga mubtada da khabar da kuma jaro majrur. Saboda haka inuwoyi na gidan aljanna suna kasa yadda mutum ya ga dama, haka inuwan aljanna za ta kasance gare shi. Kuma kowace inuwa, dama can baya an mana bayani zawata afnani, waɗannan rassa din za su bada inuwa, kuma za su bada yayin itace, za su bada inuwa, za su bada yayin itace. Saboda haka in kana son inuwa zalla za ka samu, in kana son yayin itace za ka samu, kana zaune ne ko kana tsaye ko kana kwance. Ne wadaniyatan alaihim zilaluha, sai aka ce wa dhullilat qutufuha tadlila, sai aka hore ya'yan itacen qutufu ya saki dawowa, tadlilan horewa. Amma wanda ya zo yana farko-farkon sabon haddin Qur'ani ko karatun Qur'ani yakan rikice a nan. Wadaniyatan alaihim zilaluha, duk wanda ya kalli baki na ko ya kashe kunnensa zai ji yadda zan karanta. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, ai kun ji zazadin yayi wa amma da bambanci. Wadaniyatan alaihim zilaluha zuy, saboda zuwa ne zilaluha, ana nufin inuwan gidan aljanna. Zuwa dan uwan safwa shine wanda Hausawa suke cewa da, wasu kuma suna cewa ta, alhali akwai ta din daban, amma mafiya yawa Hausawa sun fi kiransa ta. To idan yana da digo, idan yana da digo sai zama zuwa shine zilaluha, jam'i ne na zil. Ina fata an gane, kamar yadda wata aya ce zillan zalila, zillan zalila na inuwa ne. Amma kuma anan sai ya ce wa dhullilat, dhullilat shi kuma zal ne, dan uwansa da, dan uwansa dal, in ka masa digo ya zama zal, wancan kuma zuwa ne. Shi yasa a rubuce wani lokaci za ga zuwa sai su sa w, mai zal kuma sai su sa masa z da h, saboda zal zal a nan yake abin nan. Wancan kuma sai ka, kamar sai ka shirya, sai ka nemi buke bakinka. To wannan malaman da suke koyar da tajwidi, abinda suke irtikazi a kai kenan, kalmomi ne guda biyu masu kama da juna amma ma'anarsu daban-daban ne. dun wa dhullilat innan daga zallala ne, zallala kuma shine korewa, ko ka sa abu yayi laushi shi yasa aka kawo mazdarin sa, wa dhullilat qutufuha tadlila, korewa bi ma'ana Allah tabaraka wataala ya hore musu, ko suna kwance ƴaƴan itacen gidan aljanna za su dinka, ko suna zaune, ko suna tsaye, ko ma yaya suke, kai in kana son ka tsinke wato ƴaƴan gidan aljanna, ƴaƴan itacen gidan aljanna in dai ka shiga, to in ka ga dama ma ka kafa kanka a ƙasa ka tsinka. Mun ka san idan mutum ya ce ya ƙoshi yana exercise ba haka suke yi ba, sai ga mutum yana ta, to ka kafa kanka ma ka miƙe kafanka yana sama ka tsinci ƴaƴan itacen gidan aljanna, ba mai hana ka. Saboda duk yadda ka yi in kana so Allah ya hore maka, shi ne wa dhullilat qutufuha tadlila, an hore ƴaƴan itacen horewa. To yana da kyau musamman waɗanda suke karantar da hadda ko suke karantar da Alƙur'ani, idan aka zo sai a rinka bayani wa mutane, sai a ce to ku duba ku gani da ɗan bambanci. Shi yasa ake cewa in za ka yi hadda ka samu mushafi Ƙur'ani guda ɗaya ka nace masa, in dai ka nace ma Ƙur'ani guda ɗaya bugu ɗaya, in ka haddace duk lokacin da ka zo karantawa wani abin mamaki sai ga ana kawo maka kana gani, zai yi wahala ka yi mistake. Amma in dai ka dauki wannan Qur'ani design daban, wancan design daban, wancan design daban, to ka rinka rudewa kamar yadda muke rudewa. Saboda kowa yana son ana kawo wani sabon bugu sai ce a baki, alhali yana rusa masa abinda ya saba ne. Kuma ana son a rinka ganin kalmomin domin ka ga bambanci tsakanin su, ko da kai baki daje ne da sannu da sannu zaka gane. Amma idan mutum ya kasa rarrabewa to ba yadda aka iya da shi, sai zo kawai ya karanta ya ce wadaniyatan alaihim zilalu wa dhullilat qutufuha tadlila. Amma yau da gobe insha Allah ta'ala zai gane bambanci. Saboda haka wannan aya ta ambata mana inuwa a cikin gidan aljanna, kuma ta ambata mana ƴaƴan itace a cikin gidan aljanna. Ai la tamtani'u mimman tanawalaha, bi ma'ana duk wanda ya dinka ko duk wanda ya kama za su shiga hannunsa, bal tan haqqu ilayhi min afsaniha, za su fado a hannunsa daga cikin rasulan. Shine ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, walamma zakara al-furusha wa azamataha, lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci shimfiɗi a cikin gidan aljanna da girman shimfiɗin, sannan kuma ya ambaci ƴaƴan itace a cikin gidan aljanna, to sai ya ce fihinna, a cikin gidan aljanna akwai qasiratu tarfi, ka karanta ko qasiratu tarfi, wato wasu mata ne waɗanda suke masu taƙaita ganin su a bisa mazajen su kawai, bai ambaci sunan matan ba, sai ya ambaci sifa na matan, wato fihinna nisa'un qasiratu tarfi, cikin gidan aljanna akwai mata waɗanda ganin su ya takaita ne bisa mazajen su kawai. Da wannan Allah ya ba musu, wannan ya gwada cewa idan mutum ya auri mace ya kasance kuma tana kallon mazaje a waje, to wannan mata akwai matsala, rabuwa da ita ke fi alheri kwarai da gaske. Sannan kuma akwai layan, wannan ya gwada duk daɗin gida da kimfiɗa idan babu mace kuma shirme ne. A kai Hausawa sun yi gaskiya, amin, kwarai da gaskiya, Hausawa sun yi gaskiya, duk gidan da yake ya haɗu gaba ɗaya inda ya babu mace a cikin gidan shirme ne. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su, su ne masu rike gida, su ne masu gyara gida, kai namiji ba aikinka ba ne. Kowannan da ake ɗibansu suke shara, suke menene da abin nan, karambani ne kawai, sun toshe wa mata ƙofofin hanyoyi, wato ayyukansu ne. Waɗansu ma in manda tsaban ganganci da boko da ƙidahumanci na jahilcin musulunci, kwarai da gaske, sai ka samu mutum yana da gidansa ba da matansa, amma wai waɗansu ƙattin mazaje ne suke gyara masa kimfiɗinsa da yake kwanciya da matarsa, wawa kawai ɗan boko. Sai da gaske. Sai duk ɗan bokon da ya bada wannan dama wawa ne. Baka da kishi. Ba yadda za a yi kana da matarka. Kai ana kiran ka yuwa excellency ko ana kiranta ha excellency ne. Kimfiɗinka. Wanda kake kwana kuke kwantiya da ita ita ya kamata ta gyara. Ba a ɗauko wani ƙato ba. Ba a ɗauko wani zoge. Kawai kana nan ɗan boko, bokon shirme kawai. Kwarai da gaske. Musulunci bai yarda da wannan ba. Ba tsari ba ne. Ba tsari ba ne. Kamar yadda yake duk gidan da ka yi, inda aka ce kana zaune ba ka da mata. Yasa ba yadda za a yi mai shekara 40 mai shekara 50 mai shekara 60 a ce bai da mata. Dama daman ka auri matan kun shafu da ita Allah ya mata rasuwa. To wani zai iya ce shi ba zai aure ba. Wannan ba hana ka ba. Amma sai dai akwai abin tausayi. Duk da haka akwai abin tausayi. Saboda zama kadaicin da za ka yi ta yi. Ko da zaman da za a yi hira masu ɗebe maka kewa babu. Yayanka ba za su yi ta zama tare da kai ba. Idan kana da ‘ya’ya mata suna gidajen mazajensu, idan kana da ‘ya’ya maza kuma kowa ya je neman abinci, waye zai ta zama da kai 24 hours? Inda ba lalura kake da ita ba wani ƙaton yaronka ne zai kwana da kai a ɗaki ɗaya? Ai babu wanda zai kwana da kai a ɗaki ɗaya. Lokacin da ka zo kana cin abinci ana ko da abincin ya ƙi shiga in mata suna maka taɗi wucewa zai yi. To babu kana zaune kai kaɗai. Wannan ban zo kan ku ku ba telas ba. Saboda ku ba ku kai ma a yi magana da ku ba. Na ba ku cikin tsari. Allah ya taimake mu. Saboda haka, Al-Imam Ibn Kathir al-Jamashiki rahimahullah ta'ala ya ce bayan an ambaci shimfiɗu lafiyayyu. Ga ‘ya’yan itace nau’i iri daban-daban su ma lafiyayyu. Wannan yana gwada. Akwai fa abinci a gidan aljanna ba sai an fala muka ba. Saboda ko a nan duniya in ka ji mutum ya ce a samo lemo da ayaba, to ya ce ya ƙoshi ne. Kai kana talaka ina ruwanka da lemo da ayaba. Yanzu kai dan agaji ina jin ba domin azumi ba mahala da ba za ka sai ka daɗe sai kai wata guda baka sha lemo ba. Ko ba haka ba ne? Kuma duk gidan da ka je zo kawo maka kayan lemo, kai ba damuwanka ba ne a kawo maka kayan lemo. Za ka dubi abincin da za a kawo maka ne. Shinkafa da wake da nama, ko shinkafa da wake da miya, da ainihin farfesun kaji a gefe, ko kuma a kawo. Ai wanda ya ci ya ƙoshi shi ne yake ɗorawa da kayan marmari ko ba haka ba ne? Kuma saboda tsaban mutane yanzu ba sa son wahala, ba sa son su tofar da wani abu, shi ne aka samu injunan da suke matsewa. A tafsirin da na yi jiya ne ko shekaran jiya na yi magana na ce rake ana akwai ruwan rake na gwangwani da menene? Jiya ne ko? To ai ina komawa. Ukuwa. Ai ba za ku ci moriyar taɗi ba. Wato abinda ya ban mamaki bayan na koma na ɗan kintsa da na kunna waya. Na sanya data sai ga ambasadan Najeriya na Switzerland sun da yake dan Bauchi ne ambasada Babu Maduku sai ya turo mini ga kofi amma su a can ne fa ba a Najeriya ba don da ku kuna so in yi bayani cewa to da na koma gida sai wani ya kawo mini sadaka to ba wanda ya kawo sadaka. Yawwa wanne ka wasu daga ni dai har yanzu ban san ruwan rake ma tsatse a cikin gwangwani ba. Shi ne sai ya turo mini hoton daga ƙasan da yake. Ke yana sauraron mu layin saboda haka shi yasa sai ya dauko min hoton sample din sai ya turo mini can nisan duniya ina ne kuma comment dina tunda dama mun kun dubi kasan za ku ga yadda kuka san irin farko-farkon damana damana ta ki gaba ta yi nausa ba su duk azumin da ake yin nan ba sa jin azumin nan akwai kasashe da yawa duk azumin da ake yin nan ba su da rana in aka ce ai azumi awa 24 za su yi kuma abincinsu yana kama ciki ba irin namu ba yanzu da yamma za ka ci masara in an ji mamaki a biyu za ka ci masara da asuba ma idan ka zo suhu za ka ci masara zuwa da rana sai ka ji yadda ka san an sace maka abin da ke cikin cikinka ko mutane ba su bismillah ko ba su godiya wa Allah ko ba su haduwa wajen da za su ci abinci domin cin abinci mutum ɗaya ma matsala ne ƙwarai da gaske waɗannan suna daga cikin hanyoyin da in ana kiyaye su to abincin da ka ci zai zama mai albarka to kun ga mutumin da ya ce ya ƙoshi aiki ne zai nemi ruwa da ke ɗora a kai ko abinda masu ke faɗa shine duk ƙoshin da ka yi a da lokacin babu irin waɗannan su fanta su abin nan lakasai su treat of da sauran makamantansu da su lakasaira na kwanan nan a da idan ka ci abinci cikin ka ya takure to samu kawai mai sai da rake ka samu wata 'yar karamar sandar rake idan ka sha zuwa wani lokaci za ka ji cikinka ya fada bayan sinadaran da yake da su masu amfani abin da ya sa na kawo wannan bayani ina son gwada mana cewa duk inda ka ji an yi maganan 'ya'yan itace akwai abinci abinci kuma irin wanda ka zaba sai wanda ka zaba ko sai ya kasance ga gida nan an yi shi lafiyayye mai yiwa ma gidan sama ne an yi shimfiɗu iri daban-daban ga abinci iri daban-daban ga kayan marmari iri daban-daban amma mai gidan shi kaɗansa ne gwabro ne bayi da mata ai babu daɗi rabi da rabi ne lalle abinda Hausawa suka ce idan babu kuku mata babu gida in kuma kun yi yawa gida ya ɓaci ƙwarai da gaske don idan suka yi yawa ba a sa musu ido ba to wata rana farraka gidan za su yi in ba a yi sa'a ba mai gidan a masallaci zai kwana ai ba abin mamaki ba ne annabi ma ya kwana a masallaci kuma mata ne suka sa ki kwanan masallaci sai dai kwana 29 a masallaci daman da suka ɓata masarar ya ce na yi alkawari sai na yi wata guda ban shigo wajen ku ba sai koma masallaci sahabbai suka ce ka bar mu da matan nan maganin su zamu yi zamu murƙusa su aka ce a yanzu idan matan alaramma tana rikici da ke ko matansa suna rikici da ke ai bayan da za a yi don gina limaminsa kawai kike nan sai ya ɗauki bulala jiyan ta dukansu idan alaran mama ya ganni ya haƙura to inda na ci gaba da yi shi kuma zai dawo kaina sai dai a raba masallacin to ba haka ake yi ba sai ka tsaya ka fahimta ka saurari yadda abin yake ka sasanta da magana domin duk mutumin da ya auri mace har suka zauna wata da watanni shekara da shekaru to ko iyayensu ne in za su shiga tsakanin su yi takatsantsan nun wallahi wata rana sai ka ɗauki mataki a kanta ka ce ki dawo gida wannan fa ina faɗan babanta ba fa yayanta ba mai karambani babanta zai ce ki dawo gida sai ta dawo gida ta yi wata ɗaya wata biyu sai ta zo ta fashe masa da kuka ta ce ina son koma ɗakina kaga duk barazanansa ya tafi a fayu ƙwarai da gaske to shi yasa aka ambata mana cewa fihinna qasiratu tsarfi amma matan da suke zaune cikin gidan aljanna wanda za su tsaya ka zama mata ne masu mutunci yasa aka yi musu sifa da qasiratu tsarfi qasiratu at-tarfi at-tarfi shine kiftawa at-tarf gefe at-tarf kes na ido saboda haka bambancin su sukuni ne kawai da fataha to waɗannan mata da aka ambace su a nan gazidatun an gaire azwajihinna ba ruwansu da mazajen da ba nasu ba fala yaraina kayyan fil jannati ahsana min azwajihinna, su ba sa ganin wanda yafi mazajen su kyau a cikin gidan aljanna babu, kuma su suka fi yawa a cikin gidan aljanna. Yasa in kana da mace a nan duniya ma ta bata maka rai, in kai dan aljanna ne to matanka na hurul ain a cikin gidan aljanna za su ce kai wawiya qatalakillah, sai matarka ta gida za su ce wawiya ya daga nan Allah wadaranki, bawan Allah ne zaki masa haka, wanda yayi kusai rabu da ke yazo wajen mu. Kunan da mata suna jin wannan, da wannan yanda suke wa mazajen su za su rage kun mata, sai Allah inna kai da kunna azimu. To gara mu ta kaita tunda gidajen mu yana kusa. Na'am. Sannan yana daga cikin kyawawan sifofi na waɗannan mata na gidan aljanna. Lam yasmithunna insun qablahum wala jan. Ka karanta ko? Wani ɗan Adam bai shafe su ba. Bi ma'ana ta hanyar zina lalata ko kuma ta hanyar aure. Wannan ya gwada ba zaurawa ba ne. Balle wani aljanni. Ba su aure aljanu ba, babu shafan aljanu. Sun kusa akwai aljanun da suke zuwa su auri 'yan mata a cikin mutane karfi da yaji yayi ta fama. To su waɗannan matan gidan aljanna masu tsarki ne, ba su da shafan aljanu, sannan ba su taɓa lalata ba, kuma ba zaurawa ba ne. Duk malamai suna fassarawa da wannan. To wannan shi yake gwada ake idan mutum zai aure, zai yi aure. Ya auri budurwa ya fi auri ba zaura? Wa ya ce a'a. Ina jin wanda ya ce a'a ya taɓa yi ne, shi ba zaura ya aura. Kasan wanda ya auri ba zaura ba zai ce a'a ba. Amma lam yasmithunna insun qablahum wala jan. Korewa fa aka yi aka kawo kuma na kira. Insun na kira ne, jannun ma na kira ne. Lam yasmithunna, in ka ga lam yana shigar fi'ili mudari'i ne, kuma yana gwada aikin bai yi ba, shine lam yasmithunna insun qablahum wala jan. Kafin waɗannan mazaje ba wanda ya taɓa taɓa su, duk da kasancewa auren bazaura akwai babin auren bazaura. Idan kana son a shirya maka gida, ka kwana biyu baka yi aure ba, to ka fara da bazaura. Sai dai ka sani in baka taɓa yin aure ba, bazauran da ka auro ɗin nan tafi ka wayo. Don ta samu training ɗin wani gida? Kai ko baka samu training ɗin komai ba sai na waje? Sannan kuma hadisi abin da yace, yace ko auri 'yan mata daga cikin sifofin da Annabi ya yaba, yace su idan ɗan kaɗan idan ka ba su suna haƙura. Amma ba zaura duk abin da ka mata idan bai kai na wancan tsohon mijin ba, wata rana za ta maka biya. Sai ta nuna maka. Sannan kuma lokacin da wani ya zo ya faɗa ma Annabi cewa ga shi ya yi aure, mai Annabi ya ce halla dikiran, yace ya yi sai ka auri yarinya. Saboda ko da tsoho ne idan ya auri yarinya, to in ba a yi sa'a ba, ita tana shekara 25 ko 30, shi yana shekara 65 ya yi ritaya ya dawo masallaci. Kar ku ɗauka da wani nake yi. To in ya aure yar shekara 25 ko 30, wallahi duk rashin lafiyan da yake fama da shi na hawan jini da suga da menene, wata ranar da daddare sai ta sa shi rawa kuma zai yi. To ai kaga ta motsa jikinsa, ko ba komai ta sa shi ya motsa jiki, wanda zai taimaka masa wajen samun lafiya. Don idan ba a samu masu sanya su su motsa jiki ba, tufa zai karasa su. Yasa Annabi ya ce halla bikran tula'ibuha wa tula'ibu. To sai dai kuma maza Allah da bazauna ya fara shi ma yana da falalansa daban in akwai wani dalili mai ƙarfi sai ka fara da bazauna in akwai wani dalili mai ƙarfi an koro ta daga wani gida sai kuma sai karbe ta hannu biyu amma dai ka kwana da sanin duk abin da ka mata in bai kai wancan ba wata rana sai ta motsa yasa matan gidan aljanna ba haka suke ba lam yasmithunna insun qablahum wala jan wani dan adam bai taba kafansu ba balle wani aljani wa hadhihi aidan min al adillati ala dukhul mu'min al jinn al janna duk abubuwan da muke karantawa suna gwada cewa aljannu ma suna za su shiga aljanna kuma su ma suna da matayensu shi yasa Allah ta'ala ya sifanta waɗannan mataye har ila yau bayan ya ce qasiratu tarhi lam yatmithunna insun qablahum wala jan sai ya ce me
ka'annahunna al-yaqut wal marjan
na'am wannan takbihi ne mursal mujmal amma wa taqdir ka'annahunna al-yaqut shine suna cewa safa'a wa ka'annahunna al-marjan diya'a kai ka ce waɗannan mata na gidan aljanna yaquti ne da marjani kun ga mutanen mu nan problem din da suke samu kenan yanzu yaquti da marjani wani bai sani ba ko bayani akai ba zai iya ganewa ba zinare ma da yake fada bai taba gani ba yanzu an ce ga zinare bai bai taba ganin zinare ba to wane ne yake da agogon azurfa wane ne mai zoben azurfa ni na hango na tagulla an tagulla ma yana jin dalma ne ko na ga kana daga hannu mai maganin kurame kana da zinare ne ko azurfa amma na ga agogonka yana keke kamar azurfa ko fenti ne kawai aka yi wannan shi ne azurfa kawo mu gani karbo ne bi ka ya buge ka yanzu kaga wannan ai kaga yadda yake da kyalkyali za a ganki kaman wani dalma ne ko menene yana da dan kyalkyali wannan shine azurfa to kaga gol kuma ya fi shi balle a ce lu'lu'u balle a ce yaqutu balle a ce marjani Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta ‘yan matan aljanna, matan aljanna wajen kyawunsu da zaman lafiyansu da yakuti da marjani. Yanzu kowane yadda ka ganshi yake kyalkyali za ka so a ce naka ne. Domin da ya kawo shi wani baki kirin ana daga wani zai ce da Allah ya jefar da shi. Amma daga ganinsa za ka kana sha'awansa ma, saboda azurfa ne. Ku ba da shi kasa-kasa, kar ka sa a hannunka ana gani. Kar wani ya bi ka ya kwace to haka Allah ta'ala ya sifanta su qala adadun min al-ulama da yawa daga cikin malamai suke suna cewa ka annahunna al-yaqut wal marjan mata ne masu tsafta a cikin gidan aljanna fes suke ba kazamai ba wani lokaci zai ga mata da suke zaune ko wanka ba sa yi mace kuma idan ba ta yi wanka ba ta jima dumama take yi to namiji ma yake dumama ko da yake a tsarin musulunci kana mai gida a sati an ce ka yi wanka sau daya wanda za ka je masallacin juma'a amma idan mutum yana aikin wahala yana gumi dole sai ya yi wanka akai-akai saboda yana daga cikin sifofi na ainihin tsafta shine a rinka yin wanka a shafa mai mai kyau sannan a sanya turare mai kyau saboda haka ku mazaje wannan yana kanku ne mace fa ba ita za ta saya da kudinta ba mutane da yawa da yake cefane ya sa su a gaba ki ya sa su kamanta da wannan bangare amma dai haƙƙi ne na mata in dai har za su sa mai kyau kai za ka saya za su ci mai kyau kai za ka saya za su shafa mai kyau kai za ka saya za su taitsa mai kyau kai za ka saya su zauna cikin mai kyau kai zaka saya sannan su yi rayuwa mai kyau kai zaka yi muku tanadi in ba haka ba sai Allah ya tambaye ka to amma da yake waɗannan su mata ne na aljanna wanda Allah tabaraka wataala ya tsara su su zubin su daban ne amma matan duniya ma suna kwatanta kwatankwacin irin nasu domin a samu zaman lafiya wani ya taba tambaya ya ce a cikin gidan aljanna maza ne suka fi yawa ko mata ba zai ba mu amsa eh ga hadisi nan amma ba zai yi mu karanta hadisin ba saboda haka waɗannan sifofi sai Allah ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa saboda haka ku yi da'a wa Allah domin ku samu wannan gidan aljanna kuma aljannan da idan kun shige ta za ku dawwama har abada aljanna kuma ana samu ne ga duk wanda ya bi karantarwan Allah ya bi karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna amfani da wannan dama muna marabtan kwamiti na wa'azi na karamar hukumar Bauchi karkashin jama'atu Izalatul Bidya wa Iqamatus Sunna waɗanda suka kawo mana ziyara sun saba suna kawo mana ziyara akwai Malam Bala Muhammad wanda yake deputy chairman da Malam Adamu Abubakar Jahu wanda yake member da Malam Adamu Usman wanda yake member da Malam Abdullahi Abubakar shi ma member da Malam Jabir Aliyu shi ma member da Malam Shehu Muhammad Lere shi ma member amma Malam Shehu yana wajen tafsiri tafsirin ba da dare yake ba na Malam Shehu ya zo ne na lauka da daddare bayan isha'i Malam Buhari Abdullahi Kani Buhari Sautu Sunna a to ai shi muna tare da shi shi ma member waɗannan sun kawo mana ziyara ne domin su halarci wannan waje ko da yake na riga na cinye lokacin ina ganin za a yi hakuri da jawabi saboda ba zai samu shiga cikin abin nan ba muna fata Allah ta'ala ya saka muku da alheri subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh